نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي لتارن البركة مسلاتي مغلقة لكينا تشكين غلوم بوتي أجهر بوتي أولا يمتي من البركة نجوماء yau hudu ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 kuma shi yazo daidai da 16 ga watan hudu miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke tafsiri alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsiri suratul anbiya inda muka kwana akan aya ta 54 a cikin tafsirin wannan sura. Gabanin mu shiga akwai wasu tambayoyi kadan da zamu ansa. Wanda yana cewa matsayin yin shiru na minti na mintuna da ake yi sakamakon mutuwa ko wani bala'i ya musulunci ya shar'anta. To bana jin shi wannan mai tambaya bai san mai musulunci ya shar'anta idan an yi mutuwa ko wani bala'i ya samu ba. Bana jin akwai wani musulmi da bai san me ya kamata a yi wa mamaci ba yayin da ya rasu. Duk musulmi ya san mai musulunci ya tsara. A wanda ya rasu abinda yake bukata daga ƴan uwansa masu rai shine addu'a. Su yi masa addu'a, wannan haƙƙinsa ne a kansu. Don haka ya zanto wajibi ne su yi masa sallar jana'iza. Sallar jana'iza addu'a ce. Addu'o'i ake a cikinta, don haka za ka ga babu ruku'u babu sujada. Sannan bayan an kai shi an binne shi, a nan ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce istaghfiru li akhikum wa du'u lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Ku yi wa ɗan uwanku addu'a, ku roƙa masa Allah ya bashi jajircewa domin za a tambaye shi. To haka nan duk sanda aka tuno wani mamaci, ana yi masa addu'a ne Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa, ya yi masa rahama, ya ji kansa. Wannan shine abinda musulunci ya shar'anta game da waɗanda suka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Allah yana gaya mana tarbiyyar da ya bawa wannan al'umma ta yi wa magabata addu'a. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ubangiji ya ce waɗanda suka zo daga baya, daga bayansu, wato bayan sahabbai, suna cewa ya Ubangiji ka gafarta mana, ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka riga mu a imani, kada ka sanya wata ƙullata a zuciyarmu dangane da su. Saboda haka wannan ita ce tarbiya, a nema wa mamaci gafara, a nema masa rahama. Amma wata al'ada ta a yi tsaye a yi minti ɗaya, shiru na minti ɗaya ko shiru na minti biyu ko goma ko nawa ko nawa, wannan al'ada ce marar ma'ana. Menene ma'anar ka tsaya kai shiru? Shi mamacin ka tsayawa ko kuma zai amfana da shi da tsayuwarka? Ba abin da za ta amfana da shi. Yau za ka tsaya ko ka zauna ko a kwance ka yi masa addu'a, wannan shi ne abin da zai amfane shi. Amma tsayuwa ka yi shiru gum baka ce komai ba, wannan al'adar banza ce. Sai dai kasancewar kawai mun waye gari saboda kaskanci da lalacewa da ci baya, duk abin da aka ga wasu sun yi shi kenan sai a shiga kwaikwayonsu. Amma da za ka ce wa mutum menene amfanin wannan, ba zai iya gaya maka ba. Shi dai mamaci ba zai amfana da komai ba, ɗan uwansa, danginsa da aka yi wa rasuwa ba za su amfana da komai ba, don kun tsaya kun yi gwamnati ɗaya ko minti biyu ko fiye da haka. Babu wani wanda zai amfana da wannan, kuma kan ku ɓata wa kanku lokaci. Saboda haka cewa mai musulunci ya shar'anta, wannan wani abu ne sananne. Duk musulmi ya san abin da musulunci ya shar'anta. Haka nan idan bala'i ya samu abinda aka ce ayi addu'a Ubangiji subhanahu wataala ya yayi wannan bala'i, amma ba wai a tashi ayi shiru na minti ɗaya ko minti biyu ba. Sai kuma yake tambaya game da sanya wando da t-shirt da matan mu ke yi a wannan zamani, zulunci ya yarda da hakan? To ban sani ba. Yana tambaya su sanya wando da t-shirt suna yawo da shi a bainar jama'a a gari kwararo-kwararo ana hotuna ana yadawa, ko kuma yana nufin mace a gidanta da ita da mijinta a yadda suke keɓance? Idan yana nufin mace ta sa wando ta sa t-shirt ta rika yawo a gari, wannan shi ma na san babu wani musulmi da bai san hukuncin wannan ba. Ba wani musulmi da zai ga mace da t-shirt da wando tana yawo ya ce abinda ta yi daidai ne ko ya dace da koyarwar musulunci. Da cewa ya yi ma a yi wa'azi a yi gargaɗi ga masu yin haka da ya fi a kan ya ce bai hukuncin musulunci a kan wannan. Akwai abinda za a iya a jahilci hukuncinsa, amma akwai wani abinda a fili hukuncinsa yake. Karara mata, abinda Allah ce kada su yi shiga irin wannan ta tsiraici, wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatul ula, kada su yi shiga irin wannan ta jahiliya. Abinda aka sani mace shine ta sanya tufafi waɗanda za su rufe tsiraicinta kuma ba za ta bayyana adanta ba, wato ta sanya tufar da za ta rufe ta rub daga kanta har zuwa kafarta, sannan tufar nan ta zama ba share-share ba, ba kuma wacce ke matsatsiya ba, ba kuma wacce ke mai kwalliya a jikinta ba, mai ɗaukan hankali ba, kuma irin shigar ba kuma tufar da aka san cewa wasu marasa addini ko kafirai su suke sa ta ba. Waɗannan su ne sharuɗɗan da ake buƙata a cikin tufar ya mace. Idan ta cika waɗannan sharuɗɗa, to ta zama hijabi ko kuma jilbab wanda aka umarci mace ta sa. Saboda haka in har za ta sa wata tufa kowace iri ce, sawa'un wando da t-shirt ne ko ma ba wando da t-shirt ba ne, in ya zanto kaya ne matsatsu wanda za su nuna dirin jikinta ko kuma za su nuna ainihin irin kalar fatar jikinta, wato shara-shara, ko kuma waɗanda suke ainihin ado ne wanda in an ta sa za ta riƙa ɗaukan hankalin waɗanda duk ta wuce ta gabansu, ko kuma ya zanto kaya ne da kafirai aka san su suke amfani da shi banda musulmi ba na bai ɗaya ba. To waɗannan duk bai halatta mace ta sa ba, matuƙar tana son ta tsira da mutuncinta a gurin Allah subhanahu wataala. Sai kuma tambaya ta uku ke cewa saboda aukuwar misalin corona nan gaba, Allah ka kiyashe mu, ba ma fatan wani abu mai kama da corona ya sake aukuwa. To shi ne yake cewa wai mai matsayin sallah mai social distances da ake yi. Distancing da ake yi a sallah saboda abinda ake jin tsoron yaduwarsa na cutar COVID-19, malamai sun yi magana a lokacin a kansa. Shi dai haɗa sahu wajibi ne, wannan ita ce magana mafi ƙarfi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a hadisansa. Haɗa sahu wajibi ne, ce la tusawwuna suhufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, lalle ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya sassaɓa tsakanin zukatanku. Wannan magana ba zai yi a yi ta akan abin da yake mustahabi kadai ba, a ce in ba ku yi shi ba Allah zai wato sassaɓa zukata saboda barin mustahabi, sai abin da yake wajibi. Kuma a aikace haka sahabbai suka riƙa sallah suna daidaita sahunsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya iqama har sai yayi umarni da a daidaita sahu. Sayyidina Umar har ƴar sanda ce da shi yana bin waɗanda ya ga sun karkace a cikin sallah da ke su da ita domin su daidaita sahunsu. Duk wanda ba zai yi a yi shi a kan barin abin da ke mustahabi ba, sai abin da yake wajibi. Saboda haka magana mafi inganci a cikin maganganun malamai cewa haɗa sahu a sallah wajibi ne, sai dai idan akwai wata larura, to kuma shi wajibi daban yakan saraya saboda samuwar wata larura. Kowane irin wajibi akan haƙura da shi idan ya zanto akwai larura. Za ka ga a takanta sallar idan ya zanto ba za a iya yinta a tsaye ba, duk da tsayuwa rukuni ne a sallah, amma ba za ta yi tsaye ba sai a zauna, ba ta yi a zaune ma a kwance. annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa ibrahim ibn husayn salli qa'iman in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jab yace kai salla a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba kai a kishingide saboda haka shi kansa farali ko rukuni a cikin salla yakan tsaya idan ya zanto ba za a iya yin sa ba to ballantana abinda bai kai wannan matsayi ba a cikin salla don haka duk wani abu sunan shi wajibi idan ya zanto akwai larura da za ta hana a yi shi sai a hakura yanzu mutum da ya zo masallaci yana da wata cuta da ba zai yi wa shiga cikin sahu da ita ba to wannan shiga sahu ya faɗi da kansa sai ya tsaya can bayan masallaci ya keɓe inda zai yi sallarsa to haka duk sanda za a samu wata larura to saboda haka lokacin da wannan abu ake ta guje faruwar yaduwarsa masana sun ba da shawarar cewa a yi sallah a haka kuma yin sallah din a haka ko da kuwa a cikin abin da ma ya zama wajibin ne sai ya zanto wasu sun saba kamar yadda muke gani da sautari a tun kafin ma koronar wasu masallatan ko wasu mutanen ba su haɗa sahu za ka zo ka ga a wawware ake kusan kowa yana tsaye yana cin gashin kansa ba yadda zai ya haƙura ya haɗu ɗan uwansa saboda isa to kaga waɗannan sun yi sallah duk da ba larurar ma ba su haɗa sahu ba to duk da cewa haɗa sahun wajibi ne ba shi yake nuna cewa in an yi sallar ko ba ta yi ba sallar ta yi la iyaka an yi wani abin da yake ba daidai ba ko kuma an yi abin da za a rage wa sallar wato ladanta kamar al-Imam Suyuti yana da wata risala wadda ya yi ta akan haɗa sahu ina jin sunanta basdul kaf fi taswiyati saf tana cikin littafin sa al-hawilul fatawi a ciki ya kama ganganun malamai game da sallar da aka yi ba a haɗa sahu ba daga ciki akwai wanda suka ce an yi wannan sallar daidai take da mutum ya sallarsa shi kadai wato salla ce kamar sallar mutum shi kadai sallar jam'i ita ce sallar da aka yi ta a sahu sallar da aka watsar da sahu ta koma kamar daidai take da sallar mutum daya amma dai ba a cewa sallar ta ɓace a cikin irin wannan yanayi to saboda haka in har akwai larurar ba wai an ainihin tsananta wajen tsoratarwa ba in har akwai larura to babu laifi dan an yi sallah ba a da sahu ba babu larura in an yi sallar ta yi amma kuma sallar ta rage armashinta ladanta ma ya ragu amma ba za a ce sallah ta ɓace ba a irin wannan yanayi Allah ya sa mu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
كان أسوء ذاك شكا مسلين جي كي قصا كنك كوني توروكا با مطامك أكيبا با تيلساك أكيبا zabin ka ne to shi musulunci abin da yake shigar da mutum cikin sa kalma daya ce wato zan fada yanzu ka maimaita da abin da na fada ka fada abin da na fada ka fada ka ce ashhadu alla ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan muhammadan rasulullah shikenan ka zama musulmi daga yanzu da can kai addini kake baka wani addini da kuma guzanci dai kawai kake to shi musulunci yana nufin Allah ɗaya ne shi ne wanda duk ya halicce mu ya halicci sama da ƙasa babu wani abin da ake bautawa sai Allah shi kadai a duk wani abu aka ce sunan shi bautar Allah to babu wanda ake yi wa shi komai mai tsayin sa mutum ne babba ko karami dabba ce ko tsuntsu ko itace babu wanda ake yi ma wani abin sunan shi bauta sai Allah subhanahu wataala kuma da fadar ka wannan kalmar yanzu ka zama daidai da kowa babu wanda zai fika sai wanda zai fika tsoron Allah. Saboda haka yanzu sai ka je ka yi wanka, ka kama bakinka, ka zo kuma a yi sallah da kai ta magariba, ka samu kuma wanda zai koyar da kai karatun Alkur'ani har ka iya. Ga sunanka? Mai sunanka?
Mai sunanka? Marti. Marti?
Marti?
Mati.
Mati? Kana son sunanka Mati ko za ka canza? To, me kake so a sa maka? Me kake so a kira ka? Ya su zana wa halar baraki ya sha ya na faɗi. Faɗi wani suna da shi ka fi so, ‘yan uwanka su riƙa kiranka da shi, ko ka fi san Mati? Kana san Musa?
Yana tunawa.
Cikin suna yin musu wanda ka san su.
Ibrahim, yau masha Allah. Ibrahim, da su yi ko? To Allah ya baka albarka sai ku je da wani Ibrahim.
Muna ce sai Ibrahim.
Sai masha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين.
نعم. الله سبحانه وتعالى cikin wannan kissa ta Annabi Ibrahim alaihi salam, ko wani bangare na kissar Annabi Ibrahim alaihi salam da Allah yake bamu, ya gaya mana Annabi Ibrahim alaihi salam ya fuskanci mutanansa da mahaifinsa, yana tambayar su cewa waɗannan gumakan da suke bautawa menene amfanin su? Gashi suna da kufa kullun wajen bauta musu, suna da wani amfani? Suna jin su lokacin da suke kiran su, ko kuma suna amfanar da su, ko suna cutar da su? Akwai wani abu da suka gani tare da su yasa suke bauta musu? Zan to ba su da wata ansa face su ce mun samu iyayenmu ne suna yi shi yasa mu ma muke yi. Wato kawai dai mun tashi mun samu kanmu a cikin wannan hali na bautar gumaka, mu ma muke bauta musu. Saboda haka mu muna ganin iyayenmu akan gaskiya suke, babu ta yadda za a iyayenmu su kauce wa gaskiya ko su rike abin da ba gaskiya ba. Wannan ta sa muke bin iyayenmu sau da kafa. To shine Annabi Ibrahim alayhi salam sai ya ba su wata ansa da ta ba su mamaki, ce laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Lalle haqiqa kun kasance ko kun tabbata ku da iyayenku. Wato ya ƙara maganar iyayensu, ba ma su kadai ba, yanzu har iyayen nasu tunda sun ce iyayensu ne suke bauta ma waɗannan gumaka, to da ku da iyayen naku duka kun tabbata a cikin bata ma mabayyani. Wannan ka kausar magana wanda ba su taɓa tsammaninta, ba su taɓa tsammanin su ji irinta daga Annabi Ibrahim ba, sai gashi yau ya fuskance su yana gaya musu ita, cewa da su da iyayen nasu da suke kwaikwayo dukkaninsu sun tabbata a cikin bata mabayyani. Kamar yadda a jiya muka ce maganar Annabi Ibrahim ya yi ta da kausan harshe, wato da magana wacce ke wato da ƙarfin gaske, tunda ya buɗe ta da rantsuwa laqad da kuma kalmar qad wacce ke nuna ƙarfafa zance, sannan kuma ya ce fi dhalalin. Kalmar fi tana nuna cewa suna cikin bata ɗin, caɓa-caɓa ko ina bata ya zagaye su dumu-dumu. Sannan kuma bata ɗin ma ba wani bata wanda yake a ɓoye ba, ko wanda yake tattare da shubha, a bata ne wanda yake mabayyani. To babu shakka wannan magana ta Annabi Ibrahim za su ji ta kamar guduma ce, don haka ba sa tsammanin cewa Annabi Ibrahim alaihi salam zai furta musu wannan magana, musamman ma kasancewar shi ma mahaifinsa na da rai, kuma shi ma abinda mahaifinsa yake yi kenan na bautar waɗannan gumaka. To shine sai suka dawo cikin lalama suna tambaye shi cewa qalu ajitana bil haqqi am anta min al-la'ibin, suka ce wai da gaske kake abinda ka zo mana da shi din shine gaskiya ko kuma dai kana cikin masu wasa da mu ne, wato ko izgili kake da mu, wato kana ganin cewa abinda da kake faɗa na cewa iyayenmu da mu kanmu muna cikin bata mabayyani, kana ganin cewa wannan abin gaske ne, gaskiya ce kake faɗa mana, kana da hujja akan ta, ko ko dai kawai kana zolayar mu ne dan kaga karfin imaninmu, kaga cewa da gaske mun yi imani da abinda iyayenmu suka yi imani ko za mu kauce musu ba komai, komai zai faru. To shine suka yi wannan tambayar. Anan abinda yake nunawa su dai sun tabbatar har zuci cewa iyayensu akan gaskiya suke, kuma abinda suke yi din nan daidai ne. To ya za a yi kamar Annabi Ibrahim, kamar Ibrahim da suka sani ya taso mahaifinsa ma abinda yake kenan, ta yaya za a yi kuma ya zo ce laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalin mubin, ya zai zo ya ce da su da iyayen duk suna cikin bata-batan ma mabayyani. Don haka sai suke tambayarsa cewa anya da gaske yake, kuma gaskiya ce ya zo da ita sabanin abinda suke kai, ko kuma yana daga cikin masu yi musu wasa. A nan za mu ga ba su yi ƙoƙarin danganta shi da ɓata ba, ko hauka ko taɓin hankali ko lalacewa, sai suka kauce ma wannan, sai suka kawo abinda sigar tambaya, kuma tambayar ma shin da gaske ne ko ko wasa yake. Ba su ce ka ɓata ba ko ka ko hauka ya same ka ko wani abu irin wannan, dan su ci gaba da bin sa a hankali kada su tunzura shi. To anan Annabi Ibrahim alayhi salam ya ƙara tabbatar musu da cewa ba wasa bane abinda yake gaya musu, ba wasa bane. Qala bal, yace bal ba haka bane, wato wannan magana da kuke cewa ko wasa nake, ba wasa nake ba, wannan bal ce izrabiya, yana kore wannan abinda suka faɗa, kuma su daina tantama da gaskiya ne ko a'a. Rabbukum rabbus samawati wal ard, ubangijinku shine ubangijin sammai da ƙasa, wato ba waɗannan gumakan da kuke bautawa ba, waɗanda ba sa ji ba sa gani ba sa tsinana muku komai, waɗanda ku kuka ƙera su da hannunku, ba su suka yi kansu ba ballantana su yi wani, ku ne kuka yi su da hannunku ku kuka sassaka su, idan wanda ake kwabawa ne ko kwaba kuka gina shi, ku kuka yi da hannunku abinda kuka yi, sannan kuka ce waɗannan su ne ababen bautarku, tare da cewa kun san cewa abin bauta bai kamata a ce yana neman sai wani ya samar da shi ba, yana neman sai wani ya kula da shi, yana neman sai wani ya kula ya ainihin taimaka masa. Saboda haka sai ya nuna musu a'a, ubangijinku wato wanda ya halicce ku ya samar da ku daga babu da ku da duk abin da kuke yi shine rabbus samawati wal ard, ubangijin sammai da ƙasa, allazi fatarahunna, wanda ya kage halittarsu, wanda a da babu su ya yi su. Saboda haka wannan magana tashi tana nuna mana cewa, tana ƙara tabbatar mana da cewa su kansu sun yarda akwai Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa, amma dai sun riki wasu abubuwa suna bauta musu tare da Allah, suna shirka da su. Ci to abinda yake ubangijinku wanda shi ya cancanta ku bautawa, ku risinawa, ku kaskantar da kai gare shi, ku nuna masa soyayya ta koli, ku ji tsoransa sama da kowa, shi ne ubangijin sammai da ƙasa. Allazi fatarahunna, wanda shi ya kage halittar su ba tare da ya kwaikwaya ba, ba tare da wani ya yi ya gani ba, ba tare da wani ya koya masa ba, wanda shi ne ma'anar kalmar fatara, wato ya yi su min ghairi misalin sabiq, ba tare da kwaikwaya wurin wani ba, ba tare da wani ya gani a gunsa ba. To wanda ya yi aiki irin wannan shi ne ya cancanci a bauta masa, amma ba abin da ku kuke ƙerawa da hannunku ba. Shi yasa a wani gurin yake cewa qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum ma ta'malun, yanzu ku riƙa bautawa abinda ku kuka sassaka shi da hannunku, alhalin Allah shi ya halicce ku da abinda ba kuke aikatawa. Saboda haka wannan kaga yana kafa musu hujja akan tambayar su, barin tambayar su na farko, ajitana bil haqqi, shin ka zo mana da gaskiya? Yana cewa eh, na zo muku da gaskiya. Gaskiyar kuwa ita ce Ubangijinku da ya halicci sama da ƙasa, shi ne ya cancanci bauta, shi ya yi wannan aiki, shi ya cancanci a bauta masa ba abinda ku sassaƙa da kanku ba. Wa ana ala zalikum minash shahidin, kuma ni akan wannan minash shahidin ina daga cikin masu shaida. Wato yana sanar da su cewa shi manzo ne daga manzannin Allah. Allah subhanahu wataala ya aiko shi domin ya tsayar da tauhidi, domin kowane annabi shi ne zai zamo mai shaida ga al'umma sara da gobe kiyama. Kowane annabi shi zai ba da shaida ga al'ummar sara da gobe kiyama, kamar yadda Allah ce, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin, ta yaya za su yi yayin da za mu zo wa kowace al'umma da bai mata shaida shi ne annabinta, wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida, kai kuma mu zo da kai bai shaida akan waɗannan su ne al'ummarka. Don haka al'ummar annabi Nuhu alaihi salam shi zai yi wa al'ummarsa shaida na cewa abinda Allah ya aiko shi da shi na saƙo ya isar da wannan saƙon, ya kira mutanensa shekaru aru aru, ya kirawo su da safi da daddare da daddare a ɓoye, a bayyane a ɗaiɗaikunsu a tattaransu duk ya yi, amma ba su ansa masa ba sai ɗan kaɗan. A lokacin su kuma su yi musu cewa su ba wanda aka taɓa aiko musu, tunda suke ba su taɓa ganin wani Nuhu ya zo daga Allah da saƙo ba. To shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai Allah subhanahu wata'ala ce waye shaidarka da cewa an aike ka ka isar da saƙo, sai ya ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama. To mu ne za mu ba da shaida cewa Allah ya aiko annabi Nuhu kuma ya isar da saƙo, domin a cikin abinda Allah ya saukar ma wannan annabi, abinda Allah ya saukar ma wannan al'umma na Al-Qur'ani, a ciki akwai bayanin Allah ya aiki annabi Nuhu ga mutanensa, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, kuma mutanen annabi Nuhu ya gargadi mutanensa ya musu wa'azi ba dare ba rana. Saboda haka mu za mu ba da shaida. Annabi Nuhu ya ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita za ta ba da shaida, shine fadar Allah, li takunu shuhada ala an-nas wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida, dan ku zanto masu shaida ga mutane, sai zanto mu za mu ba da shaida cewa lalle an aika annabi Nuhu alaihi salam, ko lalle ya isar da saƙo. To haka nan kowace al'umma annabin da Allah ya aika mata shi zai ba da shaida akan cewa ya zo ya kuma isar da aikin da Allah ya aiko shi. Saboda haka mai ba da shaida cikin kowane al'umma shi ne annabin su. Shi yasa anan yake cewa ana ala zalikum minash shahidin, ni ina daga cikin masu ba da shaida. Saboda haka a wannan lokaci da yake wannan magana, babu wasu masu, babu wanda yake kan tauhidi sai shi kadai a cikin jama'arsa, a cikin al'ummarsa. Annabi Ibrahim shi kadai ne akan kadaita Allah subhanahu wataala, sauran duk suna kan bata ne, duk suna kan abin da yake shirka da Allah subhanahu wataala. Saboda haka kaga anan yana nufin minash shahidin, sauran masu shaidan su ne sauran al'ummu, sauran annabawa da Allah subhanahu wataala ya aika a cikin sauran al'ummu da waɗanda suka yi imani tare da su. Saboda haka su ne masu ba da shaidar. Don haka yana daga cikin waɗanda za su ba da shaida akan wannan cewa abin da yake gaya musu dinnan tauhidi ne, kuma Allah subhanahu wataala ya aiko su da shi. Al-Allamatu Sa'di Rahman ibn Nasir Sa'di a cikin tafsirin sa Tafsirul Karim Ar-Rahman yana cewa mu duba za mu ga cewa Annabi Ibrahim alaihi salam anan ya hada dalili iri biyu, ayi amfani da dalili kala guda biyu. Akwai dalili irin na hankali, wanda hankali ne zai yi tunani ya gane abinda yake faɗa musu. Akwai kuma dalili na nassi, wanda shi kuma ta hanyar wahayi ne ake yin sa. Dalili na hankali shi ne babu wani wanda bai sani ba cikin su waɗannan da suke jayayya da Annabi Ibrahim alaihi salam akan kadaitakar Allah wajen bauta, babu cikin su wanda bai san cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne mahalicci da ya halicci dukkanin halittu, ya halicci 'yan adam, ya halicci mala'iku, ya halicci mutane da aljanu, ya halicci dabbobi, ya halicci sammai da ƙasa, kuma babu daga cikin su wanda bai san cewa Allah subhanahu wataala shine wanda yake jujjuya waɗannan halittu yadda yake so ba. Shi yake jujjuya su, shi yake sarrafa su yadda ya ga dama. Saboda haka shi a wato kowane mahaluki sun san cewa halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wataala wanda yake karkashin ikon Allah Ubangiji, yana jujjuya lamarinsa yadda ya ga dama. Saboda haka daga cikin abinda suke zai shiga karkashin wannan, hatta abinda suke bautawa, hatta gumakan da suke bautawa, su ma duk suna cikin makhluqatillah, ababen da Allah ya halitta. Saboda haka suna cikin karkashin ikon Allah da mulkinsa da ainihin tadbirinsa. To dan menene za su bautawa abinda suka san cewa halittarsa aka yi kuma karkashin sarrafawar Ubangiji yake su bar bautar Allah subhanahu wataala? Dan me za su yadda su bauta ba wanda bai mallaki amfanarwa ko cutarwa ko mutuwa ko tashi bayan mutuwa ba, su bar wanda shine al-khaliqu, shine ar-raziqu, shine al-mudabbir, shine mahalicci, shine mai azurtawa, shine mai jujjuya al-amra, wanda shine dalili na hankali. Duk wanda yake da hankali zai fahimci cewa abinda halittarsa aka yi bai kamata a bashi haƙƙin mahalicci ba, a bar mahalicci a bautawa mahaluki. Sannan dalili wanda yake na nassi, wanda yake na wahayi, shine abinda aka samu daga sauran manzanni da Allah subhanahu wataala ya aiko gabanin Annabi Ibrahim alaihi salam, da waɗanda Allah zai aiko daga baya, waɗanda su kuma waɗannan manzanni Allah subhanahu wataala ne ke musu wahayi, kuma ya ba su, ya kare su daga fadawa cikin kurakurai ko laifuffuka, ya kare su, ya musu katanga, sannan kuma abinda suke faɗa gaskiya ne. Saboda haka shi ɗaya ne daga cikinsu. Abinda yake gaya musu ɗinnan wahayi ne daga Allah subhanahu wataala, wanda yake tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wataala shi kaɗai ne abin bauta. Duk wani abin da za a bauta ba shi ba, ƙarya ake bauta ba gaskiya ba. Shi ne wa ana ala zalikum minash shahidin, nima ina daga cikin masu ba da shaida a kan cewa Allah shi kaɗai ne abin bauta, ba waɗannan gumaka da kuke bauta musu ba. To akwai wata shaidar da ta kai shaidar annabawa? Manzannin Allah babu wata shaidar da ta kai wannan. To kuma musamman ma manzan da yake cikin manzannin da suke cikin ake cewa ulul azmi minar rusul, manzanni waɗanda suke ma'abuta girma, ma'abuta daraja, musamman kuma Annabi Ibrahim, wanda ɗaya daga cikin baɗaɗayan Allah ne guda biyu, Annabi Ibrahim da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka waɗannan hujjoji guda biyu su ya kafa musu hujja da su akan cewa abinda suke yi ba daidai bane, su dawo su bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai. Sannan Allah ya ci gaba da cewa
watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.
الله يشي وتالله وتنبي إبراهيم يرنسوا يشينا رنس إلى الله لأكيدن أصنامكم للي تبس سينا شريا وقما كمك كيدي بعد أن تولوا مدبرين بايون كنجويا بايا كنا bayan kun juya kuna masu ba da baya. Faja'alahum juzadan illa kabiran lahum, sai ya mayar da su guntu-guntu, ya kakkarya su guntu-guntu, illa kabiran lahum sai babbansu, la'allahum ilayhi yarji'un, wa la'alla su sa dawo gare shi. Annabi Ibrahim alayhi salam bayan rabuwarsa da mutanansa da gaya musu waccan magana, labarin ya kare iyanan, wato wancan faifai ya kare, ya gaya musu cewa abinda da suke bauta ba shi ne abin bautawa ba, da su da iyayen suna cikin bata. Rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna wa ana ala zalikum minash shahidin. Wannan magana ta kare, kowa ya kama gabansa tun daga lokacin, za su gane cewa Annabi Ibrahim alayhi salam baya tare da su a cikin abinda suke yi na bautar su. To ana nan akwai lokacin da suke haduwa duk shekara su taru su yi bukukuwansu na shekara a bayan gari, su fita su bar gari su je bayan gari su haɗu su yi bukukuwansu na shekara da al'ada. Duk gari akan ɓaɓe, babu wanda yake saura a cikin gari. To haka sai suka zo za su fita suka nemi Ibrahim alaihi salam ya zo su fita tare da shi. To anan ne kamar yadda Allah yake cewa fa nazara nazaratan fi nujum fa qala inni saqim, sai ya daga kansa sama ya kalli taurari sai ya ce ba ni da lafiya, ma'ana ba zan iya bin ku ba saboda ba na jin daɗin jikina. Saboda lokacin da za su suka tafi, wasu malamai suna cewa akwai mutum ɗaya da ya saura sai ya ji lokacin da Annabi Ibrahim na cewa tallahi la akidanna aslamakum, wasu suka ce a'a akwai da'afa, akwai waɗanda suke masu ƴan larura waɗanda ba za su iya fita ba, su sun yi saura a gari. Saboda haka sai ya zanto ya faɗi wannan magana sai suka ji yana rantsuwa tallahi, yana rantsuwa da ta'u. Ta'u tana daga cikin huruf da ake rantsuwa da su a Larabci, aka haɗa shi da sunan Allah zai zanto rantsuwa ne. To amma a ka'idar Larabci duk inda aka amfani da ta wajen rantsuwa, to rantsuwa ce akan wani abu mai girman gaske mai ban mamaki. Wannan shine a ka'idar Larabci, abu ne mai ban mamaki. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna min al-haliki, abinda ƴan uwan Annabi Yusuf suka gaya wa mahaifinsu Yaqub lokacin da suka ji yana ta maganar Yusuf, yana ta maganar Yusuf bayan an ɗau shekaru da ɓacewar Yusuf ko kuma ma da cinyewar kirkeci da ta yi masa a faɗarsu, sai ya kirkeci ya cinye shi amma bai gushe ba, yana ta maganarsa abu kaɗan-kaɗan sai ya kawo maganarsa. Sai suke rantsuwa da Allah, sai suka yi amfani da wannan tallahi, mun rantse da Allah ba za ka gushe ba, ba za ka bar tuna Yusufu ba har sai ainihin jikinka ya zagwange ko kuma ka zamo daga cikin matattu. Wato sun yi rantsuwa da tallahi domin suna ga abin da ban mamaki, a ɗauki tsawon shekaru amma har yanzu ba ka daina maganar Yusufu ba, ya kamata a ce ka manta da shi yanzu kuma wata maganar kake, amma har yanzu kana ta wannan akwai abin mamaki. Shi yasa suke rantsuwa da tallahi, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin, lokacin da ƴan wuta shugabannin da mabiya da shugabanninsu, mabiya a kan ɓata da shugabanninsu ɓatattu suka haɗu a cikin jahannama, suka fara rigima waɗanda suna cewa ku kuka ɓatar da mu, ku kuka ja mana wannan musiba, waɗanda suna cewa a'a mu ba mu tilasta muku ba, da raɗin kanku kuka bi, kuma kuna da tunani don me ba ku yi tunani akan abin da muke faɗa muku ba. To a lokacin suke rantsuwa su mabiya, tallahi mun rantse da Allah, in kunna lafi dalalin mubin, lalle mun zan cikin ɓata mabayyani yayin da muke daidaita ku da Ubangijin halitta. To kaga a nan sun ga wani abu bai girman gaske, shine wutar jahannama da suke ciki, kuma wani abin mamaki yau gashi waɗanda suke bautawa sun zo suna cewa su ba ruwansu da su. Saboda haka sai suka yi rantsuwa da tallahi. To dan saka duk sanda aka yi rantsuwa da ta'un, yana nufin cewa abinda ake rantsuwar akan sa babba ne kuma yana da ban mamaki. To wani abin mamaki ne dangane da sha'anin Annabi Ibrahim alayhi salam a nan da gumakansu har yayin rantsuwa, har yayin rantsuwa kuma da tallahi. Malamai suka ce rantsuwarsa a nan da tallahi shi ne mamakin yadda zai iya ƙarfin hali ya saɗaɗa ya je ya shiga gidajen ajiyar gumakansu ya rurrusa su. Lalle wannan abu ne mai ban mamaki kuma mai haɗarin gaske, amma ya ji cewa zai iya, saboda haka shi yasa ya rantsuwa da tallahi, tallahi na rantse da Allah, la'akidanna asnamakum, tabbas sai na shirya wa gumakanku kaidi. Abinda ake cewa kaidi a Larabci shi ne mutum ya shirya wata maƙarƙashiya cikin dabara wacce zai cutar da wani, maƙarƙashiya kaidi amma a cikin dabara da wayo kuma ya cutar da wanda zai shirya masa, ita shi ake cewa kaidi. To ana idan muka duba sai muga wanda yake cewa zai shirya wa kaidin su ne gumaka. Gumaka wajen rusa su baya buƙatar sai an yi wani shirya wata maƙarƙashiya, saboda ba ji suke ba, ba gani suke ba, ba sa ji ba sa gani, ba su da wani wayo ballantana a ce bari ai musu dabara har a karya su. To ta yaya a nan aka kirawo abin kaidi, me yasa aka kirawo su kaidi? Sannan kuma kaidi har ila yau abin da za ka yi don ka cutar da wanda za ka yi wa gunki da a bar shi a tsaye da a farfasa shi duk ɗaya ne, babu abin da zai ji, zai ji cewa ai yana tsaye din nan a matsayin sa da gunki yafi jin dadi in an fasa shi ya shiga matsala, babu wannan. Saboda kaga anan kaidi bai dace da guma kan ba, saboda su ba wadanda su cutu bane, kuma sannan ba sa bukatar wata dabara da wayo kafin akai ga kariya su. To shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce an yi amfani da wannan domin abin a bisa yadda su suke rayawa, saboda me, saboda su masu bautar gumakan nan suna riya cewa gumakan nan wasu abubuwa ne masu hankali wanda suke da basira, wanda suke iya yi suke iya abin nan, saboda suna riya cewa wasu abubuwa ne wanda suna da shu'ur, suna ji har da za a roke su. Haka sai yayi kamar yayi amfani ne da harshen su, waɗannan da kuke ganin cewa sun isa har suna da wayo, har suna da dabara, har za su iya kare kansu, har ba wanda zai iya cutar da su, to zan shirya makarkashe yadda ni ne zan cutar da su. Kaga ya dace da abin da su suke ɗauka, ko kuma a'a kamar yadda wasu malamai suke cewa la'akidanna asnamakum ba'anasa la'akidannakum fi asnamikum, zan muku, zan shirya muku kaidi game da gumakanku. Saboda kaga su masu bautar gumakan su ne za a shirya wa wannan kaidi, domin su ne za su ji cewa sun cutu, an yi musu wani abu da suke cutu, domin an karya musu wasu abubuwan da suke ganin su suke ba su arziki, su suke ba su suke hana su. Saboda ka kaga kaidi ya tabbata anan, sannan kuma wani abu ne da ba zai yiwu ba a yi shi gaba gadi, dole sai a bi ta hanyar dabara kamar irin yadda shi ya shirya, ya kiyarda ya bi su, ya bari sai gari an babe babu kowa, sai waɗanda ba za su iya fita daga inda suke ba gidajensu saboda rauni ko ko rashin lafiya ko wata nakasa, sannan shi kuma sai ya sadada kamar yadda ya zo a wata ayar faraga ila alihati, sai ya sadada zuwa ga ababen bautarsu. To saboda kaga anan akwai kaidin ya bayyana, abu ne wanda ya yi shi domin waɗanda aka yi don su za su cutu, tunda suna ganin cewa an karya musu wani abin da suke bauta, sannan kuma waɗanda za a yi waɗin har ila yau su ne mutanen Annabi Ibrahim, ɗin mutane wanda suna ji suna gani, dole sai an bi ta hanyar dabara a yi musu. Saboda haka kaga kalmar kaidi ta fito a nan. Saboda haka a nan ya ce tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, bayan kun juya kun ba da baya. Wato a nan yana nuna musu cewa da zarar kun ba da baya ba zan ɓata lokaci ba wajen ingana zartar da abin da na shirya, ba tare da ɓata lokaci ba. Shi yasa ce ba'da an tuwallu mudbirin, da yake nuna cewa duk wanda yake da damar ya yi gyara, ya ga lokacin samun damar ta yi, to kai ya ɓata lokaci ya yi maza-maza ya yi gyara, kada ya ce zan jira sai an jima sai gobe sai bayan wata ɗaya ƙarshe wani abin zai iya zuwa ya gitto ya hana shi wannan gyara. Saboda haka da zarar ka samu damar da za ka gyara barna, to i wannan gyaran kar ka zauna jiran wani abu. Shi yasa ya ce ba'da an tuwallu mudbirin, kuna juyawa kuka ba da baya, ni kuma zan sadada in tafi zuwa ga ababen bautar ku. Shi yasa gurin Allah ce faraga ila alihatihim fa qala ala ta'kulu ma lakum la tantiqun, faraga alaihim darban bil yamin. Saboda haka sai ya sadada ya je ya shiga cikin gurin da suke tara ababen bautar su. Ababen bautar nan nasu allo abin da suke kira alloli sun yi su, akwai ƙanana akwai manya, kamar yadda muka ce daman suna bautar rana da taurari da wata da rana. Saboda haka rana ita za ta zama mafi girma a cikin abin da suke bauta ba, kuma kowane abin da suke sassakawa gunki sukan danganta wannan gunkin da wani abu na rayuwarsu. Kamar da ajiya muka yi bayani sai wannan gunkin shine gunkin ba da zaman lafiya, wannan shine gunkin ana yaki ana neman nasara shi za a roƙa, wannan gunkin shine gunkin da in ana rashin lafiya shi za a je a nemi taimako a wajensa, wannan gunkin shine gunkin da yake ba da arziki, wannan yana ba da abinci, wannan yana kaza, wannan kowanne an raba assignment an bashi nashi. To suna yin su, akwai babban su shi ne babban gumakan cintin daga rana, kamar yadda Annabi Ibrahim alaihi salam ya nuna musu falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar, shi ne babban. Saboda haka za a yi babban gunki, sannan a gefen sa dama da hagu ai kanana a jera su su koyara sun zagaye shi saboda haka an yi wani decoration na su guma kan saboda haka yana zuwa ya samu an zuba musu abinci sa haka suke sai a zuba musu abinci ana jiran cewa su zo su ci a wani lokaci shedanu waɗanda suke sa su wannan aikin suka dauke abincin sai su zo su ga babu ta haka sai su riya cewa gumakan ne suka ci saboda haka in suka zo suka zube shedanu sai su kwashe abincin ya san zo suka ga babu to kenan a allolinsu sun ci abinci sun koshi saboda haka yazo ya samu an zuba musu wannan abin ci ala taakulu ce ba kwaci ba gashi an kawo muku abinci wanda duk cikin tsokana ci malakum la tantiqu ya ba kwaci a komai ina ta muku magana ba ku ansa ba musamman ma sukan yi su sanya musu idanuwa dara-dara in ka gansu suka ce za su yi magana an yi su an shafe jikin in ka gani kamar mutum ne gashi nan in kai masa magana zai ansa malakum la tantiqu to daga nan faraga alaihim darban bil yamin to da haka sai ya shiga dukan su da hannunsa na dama wato ana nufin duka mai karfi faja'alahum juzazan illa kabiran lahum saboda haka ya mai da su guntu-guntu yayi rugurugu da su yayi guntu-guntu da su suka yi kwatsa-kwatsa illa kabiran lahum sai babban nan nasu shine ya bari ya bashi la'allahum ilayhi yarji'un dan sa dawo zuwa gare shi in sun dawo suka same shi tsaye kikam sauran kuma duk ga su a farfashe an yi rugurugu da su sai su tabbaye shi ya aka yi haka ta faru ka duba ana yace illa kabiran lahum sai babban su babban nan nasu ba ce sai babba ba sai aka jingina babban zuwa gare su don ta babban banza ne wanda yake babba a gurin wasu za ka iya kiran shi babban su amma ba wannan yana nuna cewa babban ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takardu zuwa ga shugabannin kafirai a lokacinsa ya rubuta wa Kisra na Farisa ya rubuta wa Herakl na ainihin Rumawa ya rubuta wa Bukaukis na Kibdawa to duk sanda ya tashi rubuta sai ce ila azimul furs ko ila azimul rum zuwa ga babban mutanen Rumawa babban mutanen Farisawa babban su ne amma a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam babban su bane saboda haka anan ba sai bace illa kabiran min asnabihim ba sai ce illa kabiran lahum haka shi wanda yake da girma ana iya danganta shi da masu ganin girman nasa ce ku ce wa babban ku ku fada wa shugaban ku ku ga wa babban ku duk za ku za iya fada wannan ko da ko babban kwabo ne ba shi da wani amfani amma mutum ya wanda bai cancanci girmamawa ba ya girmama shi wannan matsala ce a musulunci wanda bai cancanci girmamawa ba saboda kin Allah da yakar Allah da manzansa da muminai wannan babbar laifi ne a cikin musadarak na hakim da littafin akhbaru asbahan na abi nu'aib sun fitar da hadisi daga abdullahi ibn buraida daga babansa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza qala ar-rajul lil munafiqi ya sayyid faqad aghdaba rabbahu tabaraka wa ta'ala wanda duk zai ce wa munafiki yace ya shugaba to ya fusata Allah da ya fusata Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake yakar Allah da manzansa yake yakar addinin Allah yake yakan muminai kuma ka rika ce masa shugaba ka rika bashi wani matsayi to anan kana fusata Allah ne domin ka yarda cewa ka yarda da girman wanda bai cancanci girmamawa ba saboda haka babu laifi a jingina girman mai girma zuwa ga masu girmama shi wannan babu laifi kuma jingina girman zuwa gare su gumaka a ce illa kabiran lahum akwai wulakantawa akwai kaskantawa shi kansa a cikin wannan ba da cewa wannan babban naku ne illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un, to la'allahum ilayhi yarji'un, wa la'alla sa dawo gare shi, sa dawo gawa. Wasu daga cikin malaman tafsiri kamar Ibn Juzay, kamar Al-Ulaymi, kamar Qasimi Ibn Ashur, suna cewa wannan ilaihi din damirin yana komawa ne zuwa ga shi wannan babban gunkin, ma'ana za su wala Allah za su dawo zuwa ga wannan babban gunkin, kamar yadda Ibn Kathir yake cewa masana tarihi suna cewa bayan ya farfasa waɗannan gumaka sai ya ɗauki gatarin da ya amfani da shi sai ya ɗora a kan kafaɗar babban, idan sun zo kone su ɗauka cewa babban ne ya fishi kishi ya kama shi, ya za a bauta ma ƙanana tare da shi, saboda haka ya bibbige su da shi kaɗai ya yarda a bauta masa, saboda haka sai su tambaye shi me yasa ya yi wannan. Ko kuma kamar yadda idan kana da wata matsala ta addini kake son fatawa, kakan je gurin wanda kake ganin ya sani ka tambaye shi don ya warware maka matsalarka, to su ba wala Allah sa koma ga babban su tambaye shi me ya faru, ya aka yi waɗannan duk suka farfashe, wani abu ya same su, kuma ya aka yi shi yake lafiya lau ba abin da ya same shi, ya aka yi ma har gatarin da aka yi amfani da shi a wuyansa, dai ya ba su ansa. Wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce la'allahum ilayhi yarji'un, ko sa koma zuwa gare shi, suka ce gare shi din nan ana nufin Ibrahim alayhi salam, wato sa koma zuwa ga Ibrahim alayhi salam domin su tambaye shi hujjarsa, ko kuma su tuhume shi, ko su yi jayayya da shi. Cikin malaman tafsiri wasu sun faɗi haka, kamar Al-Wahidi, kamar Ibn Atiyya, Ar-Rasani, Qurtubi da Shawkani. Ar-Rasani yake cewa la'allahum yarji'una ila dinihi hina taqumu alayhim al-hujja, wala Allah sa koma zuwa ga addininsa, la'allahum yarji'una ila dinihi, sa koma zuwa ga addininsa yayin da suka ga hujja karara cewa abinda da suke bauta ba Allah ba, gumaka da suke bauta ba Allah ba alloli ne ba. Idza alimu ajza alihatihim wa jahlaha, yayin da suka gane cewa waɗannan allolin nasu gajiyayyu ne, ba za su iya komai ba, sannan kuma ba su san komai ba. Ash-Shawkani yake cewa ai ila ibrahima yarji'una fayuhajjihim bima sayati fayahujjuhum, taqila sa komo su ce to daman kai ne kake cewa me yasa muke bauta ma waɗannan abubuwa, don haka annabi Ibrahim kuma ya tattauna da su har ya kafa musu hujja ya kure su. Kuma shi annabi Ibrahim lokacin da yayi wannan babu shakka ya rinjayar azantansa cewa lalle za su dawo wajensa, domin sun ji labarin, sun ji a gabansu ya nuna musu rashin amfanin abin da suke bautawa, to kuma sun tafi sun bar shi a gari, wanda suka bari sauran mutane a gari duk da'afa ne waɗanda ba za su iya komai, kuma an saba barin su daban ba a taɓa ganin wanda daga cikinsu ya saɗa ɗaya ya rusa ba, amma yanzu sun bar wani matashi wanda kuma matashin nan tintini sun fahimci cewa matashin nan baya son gumakan nan nasu, yana aibanta gumakan nan nasu, kuma a tarihinsa ba su taɓa ganin shi a cikin gurin bautan nan ba ana bauta da shi, saboda haka babu shakka idan suka zo suka samu an yi rugu-rugu da abubuwan bautar su, za su koma gurin wannan matashi annabi Ibrahim alayhi salam su ji me yasa haka ta faru. Don haka suka zo suka same shi suka ce man fa'ala hadha, ka karanta,
qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminal zalimin, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
قالوا سكت من فعل هذا بآلهتنا وانين ييحكى ييوانا أيكا أيكا ga gumakanmu, innahu lamina zalimina, lalle shi ya tabbata daga cikin azzalimai. Qalu sai suka ce sami'na fatan, mun ji wani saurayi, yadhkuruhum yana aibat yana ambatansu, yuqalu lahu Ibrahim, ana ce da shi Ibrahim. Qalu sai suka ce fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun, to ku kawo shi a gaban idanun mutane wala Allah ko sa shaida abinda za a yi masa na ukuba. Wannan shine abinda ya biyo baya, wato faifan da ya biyo baya bayan dawowarsu, wanda shine kuma insha Allah zai zama tashiyar karatunmu gobe. Abinda muka faɗa na daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada na kuskure. Ubangiji ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.